بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome da uwa a ci gaba da darasi na uku na wannan littafi na usulul fiqh wa qawaidihi a wannan unguwa ta Dobeni da kenan birnin Yola Adamawa State a wannan yini wanda shine yinin 12 ga watan Oktoba na shekara ta 2001 na shekara ta 2019 dazu muna bayani akan wannan baitin ne sai muka tafi inda malam yake cewa wa kullu ma yadhurruna qad sana'a fa kullu amrin nafi'in qad shara'a duk wani abu mai amfani to Allah subhanahu wataala ya sharanta shi wa kullu ma yadhurruna qad mana'a duk kuma abin da Allah subhanahu wataala ya zamanto cewa ya hana to zai zamanto cewa abin nan yana cutarwa dan haka duk abin da ka gani shari'a ta hana to zai zamanto cewa ko dai akwai cuta tsantsa ko kuma mafirin jayin sa cuta ne na'am akwai misalai da yawa akan abubuwa da shari'a ta haramta saboda kasancewar su sun kunshi cuta saboda kuma tabbatar da maslahohin bayi daga cikin waɗannan misalai akwai Addinin musulunci ya hana musulmi yayin huduba akan huduban dan uwansa. Abinda wannan yake nufi shine idan dan uwanka yana neman aure to bai halatta ka je ka nemi aure ba. In dai ya riga ya tabbata a gurin. Shi yasa kamar yadda mai risala ya faɗa yake cewa wa zalika izarakana wa taqaraba. Yanzu raka na wata karaba da me zamu fassara shi kenan Na'am Idan haka yi me Wala yace wai idan aka yi goran tambaya eh zai iya dauka haka Ayyuka juna yanzu ba komai bane Ta Yusuf fahimci juna da sama da saurayi biya Kila sun fahimci juna da wancan sun fahimci juna da wancan amma dai a zahiri in dai iyayen da tijawa ne to zai zamanto cewa idan ya zamanto aka kai goran tambaya aka yi baiko to anan goran zai zamanto cewa bai halatta wani ya shigo yana nema ba Allah subhanahu wataala ya hana hatta iyaye a cutar da su a lokacin da ya zamanto za a yi shayarwa Allah ya ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi ka a cutar da uba ka a cutar da mahaifiya ina fatan mun gane a duk daga cikin wannan la barra wala dirara ta fuskar yadda Allah subhanahu wataala ya haramta duk wani abu wanda yake cuta addinin musulunci ya hana alqus addinin musulunci ya hana alqus a cikin mu'amala sannan addinin musulunci ya hana boye aibubbuka haramun ne a boye aibubbuka idan zaka sai da motarka ko zaka sai da gidanka ka tabbatar da cewa akwai aibi a cikin wannan gida to ya wajaba kai wa mutum bayani ta yadda zai gane sannan bai halatta kai ciniki akan cinikin dan uwanka ba saboda shi ma zai jawo a samu matsala a tsakanin Addinin musulunci ya hana talaqqin rukban ta yadda zaka fita waje ka taro waɗanda suka kawo kaya saboda talaqqin rukban akwai cutarwa guda biyu a ciki za a cuci wanda ya kawo kayan saboda bai san farashi ba sannan waɗanda za a siyarwa da kayan su ma tunda ba a cikin kasuwa aka siya ba sai abin da aka siyar musu ina fatan mun gane addinin musulunci ya hana idan ka ba wa mutum bashi ka cutar da shi in dai ya zamanto mutum ya ci bashin ka to haramun ne ya zamanto ka cutar da shi kakka hana shi shakewa kamar yadda Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara idan ya zamanto wanda ya ci bashin ya zamanto cewa yana cikin wahala ne, to falabiratul ila maisara, a jira shi har zuwa lokacin da zai samu dama. Ina fatan mun gani. Har a wajen wasiya an hana ka cutar, saboda haka bai halatta ka yi wasiya da sama da thulusi ba, bai halatta ka yi wasiya ga ɗaya daga cikin magada ba. Allah yana cewa suratul nisa, min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar. Saboda kaga wannan dukiyar ka ce, amma tunda rayuwarka ta zo ƙarshe, Allah ya hana ya zamanto cewa an yi cutarwa. Hakanan daga cikin nau'ukan cutarwa da shari'a ta hana miji ya cutar da matar shi. Wani za a ga matar shi baya santa, to amma sai ya zamanto cewa kawai sai ya ci gaba da riƙe ta, shi bai sake ta ba, shi kuma bai riƙe ta da kyautatawa ba, shi ma haramun ne. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara yana cewa at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrifum bi-ihsan. Saki ana yin sa ne so biyu, bayan haka ko ka riƙe ta da kyautatawa ko ka rabu da ita. Saboda haka bai halatta ka riƙe mace ba in dai ka san ba ka san ta. Allah yana cewa wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Yana daga cikin abubuwa shine mutum ya je yana cin naman wani a gaban sarakuna dan a sauke shi daga mukaminsa, shi ma wannan din nau'i ne na cutarwa, kuma bai halatta ba. Sannan in mutum ya san shi kuturu ne, kuma musamman kuturta da take zubar da ruwa, to shi ma bai halatta ya dinga cakuduwa da mutane ba. In ya cakuduwa da su kuma zai shiga cikin aya ta 58 a suratul Ahzab. Wace aya kenan? Aya ta 58 a suratul Ahzab. Na'am. Wallazina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. A gargashin wannan ka'idar ta wa kullu ma yadhurruna qad mana'a, shadda ba sigari zai shiga. Saboda su kansu kamfanin da suka kera taba sigarin sun tabbatar da cewa is a dangerous to health. Saboda kaga tunda dangerous ne to health, zai zamanto haramun ne. Ina fatan mun gane. Raza na musulmi, za ga wani kawai zai zo ya bawa mutane labari wanda duk za su razana, shi ma haramun ne. Ka bawa mutane labari wanda za ka razana su, wannan haramun ne, bai halatta ba. Ina fatan mun gane. Yana daga ciki shine yi wa mutane izgilanci. Za ga wani in Allah ya bashi kuɗi ko wani abu zai dinga yi wa mutane izgilanci, yana ganin su ba su san abin da suke yi ba. Wannan da yana daga cikin abubuwa waɗanda suka kunshi barar, waɗanda kuma shari'ar musulunci ta hana. Kuma a ta sawu.
Wa maftasawi dhararin wa manfa'a takunu mamnu'an li dharbi al-mafsada. Wa kullu ma kallafahu qad yusira min ahlihi wa inda aghiril bara. فجلست بزير بكل ذي شطر فليس في الدين الحنيف من شطر.
ما لن يجي شوى وما تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. أبن دولنا بيت يجي في الشيء إذا كنت سامو أبو سوتا أبوكما أبباني أجي دون دي سنجي دي أبو زي زمان حرامي. Saboda me? Saboda ana gabatar da tunkuɗin cuta fiye da jawo amfani. Daga cikin dalilin da yake nuna mana cewa tunkuɗin cuta ya fi ƙarfi fiye da jawo amfani shine faɗin Allah, faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza amartukum bi amrin, idan na umarni ku zo da shi gwargwadon iko, amma sai ce wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu, amma in nana ku abu ku bar shi gaba daya. Wannan hadisin sai yake nuna cewa tunkuɗin cuta shine yafi karfi fiye da jawo amfani. Tunkuɗa cuta shine yafi karfi fiye da jawo amfani. Saboda me? Saboda shi tunkuɗa cuta da kuma barin abin da Allah bai umarni da shi ba, ko kuma ya hana an umarci a bar shi duka. Amma shi abin da yake mai amfani, an yi umarni ne ka zo da shi gwargwadon iko. Don haka wannan ka'idar, kamar yadda malamai suka faɗa, tana da misalai da yawa. Tana da misalai da yawa. Yanzu matar da take tare da maza a halin tafiya, janaba ta kama ta. Idan ta yi wanka na janaba, maza za su ga al'aurarta. To shi kuma wankan janaba ga shi wajibi ne. Wa in kuntum junuban fattaharu. To kun ga yanzu an samu tasawi dararin wa manfa. Ga darar na cewa za su ga al'aurarta, ga kuma manfa'a na cewa za ta yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ta, ko ya umarce su, ya umarce ta da shi. To yanzu ya za ta yi kenan, sai ta haƙura da yin wankan janaba, sai ta yi taimama. Ina fatan mun gane. Matar da ta mutu a tafiya tare da maza, kuma ba za a iya dade ta gida ba, sai su mata taimama a fuskarta da hannunta, amma ba su huda al'aurarta ba. Ina fatan mun gane. Yana daga cikin misalan wannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya haramta caca. Saboda a cikin caca akwai amfani, akwai kuma zarar, ko tunda kaga wanda aka cinye shi zai ji haushi, kuma zai jawo gaba. Shi kuma wanda ya ci, kuɗin da ya samu zai iya amfani da su. Amma tunda an samu zarar wa manfa'a a ciki, sai aka haramta wannan. A musulunci ya hana siyar da makamai, saboda duk da cewa makamai mutum zai iya kare kansu da shi, musamman lokacin da ake fitintunu. Kaga asali za a iya amfani da makamai wajen kare kai, amma tunda makaman za su iya jawo fitina, sai musulunci ya haramta. Ina fatan mun gane. Fatuwar kuwa mutum ya buɗe taga wacce za ta kai zuwa ga gidan maƙocinsa, haramun ne shi ma. Saboda me? Saboda shi zai samu amfani ta yadda zai samu iska, amma kuma zai zamanto cewa ya cutar da maƙocinsa. Yana daga cikin misalan wannan a ka'idar ta dar'ul mafasid aula min jalbi al-masalih, shine bai halatta mutum yayi sallah a ƙasar da aka kwata ba, ko kuma ƙasar da ya fashi, ko ya saci kuɗin gwamnati ya gina gida. Bai halatta a yi sallah ban an yi sallah kuma bata inganta ba. Saboda me? Saboda ga wani can yana dariya, ko akwai masallacin da wani ya sata kuke sallah a ciki ne? Ala kulli hal, shi yin sallah kaga abu ne mai amfani wanda Allah ya umarni da shi. Shi kuma yin motsi a cikin wannan gidan haramun ne. So kaga haramun ya haɗu da halal, sai ya zama haram. Haka suna cewa hatta ruwa ma, har ruwa ma wanda ya kasance na kwace ne ko na haramun ne, shi ma bai halatta a yi alwala da shi ba. Sannan suna cewa daga cikin misalan wannan ka'idar, bai halatta mutum ya ƙi adalci a tsakanin yaransa ba. Kaga kyautatawa wasu daga cikin yara su kyautatawa ne, amma kuma zai jawo wasu bala'o'in. Saboda haka dai ala kulli hal, duk lokacin da aka samu zarar da kuma nan a ciki, in dai sun yi daidai wa daidai, to abin yana zama haram. Amma idan nan ɗin ya yi rinjaye, to ana gabatar da shi. Yanzu misali, yanke hannun ɓarawo, shi ma akwai zarar a ciki, akwai manfa'a. Me ya zarar ɗin a ciki? Na'am? Shi mai hannun zai rasa gaba shi, ba zai ji daɗi ba. Amma kuma manfa'ar da take ciki shi ne me? Shi ne kasancewa mutane za su amfanu, su kuɓuta daga sharrinsa. To tunda na faɗin shi ne ya rinjaya, saboda haka za mu gabatar da shi. Ina fatan mun gane. Haka ne ko? Malaman maƙasidin shari'a suna cewa duk hukunce-hukuncen shari'a ba maslaha ne khalisa ba. To amma tun da rinjaye ne, shi ake dubawa. yanzu sallah da mutun yayi ba wahala shi yasa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam har hatta ma gabobin sa sai da suka kumbura to amma kuma amfanin da yake cikin ta yafi yawa shi yasa aka yi umarni da ita azumi za ka kishi nan dinka zai bushe amma kuma amfanin sa yafi matsala da take cikin sa yawa na'am malam yake cewa wa kullama kallafahu qad yusira min aslihi wa inda aridun tara duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da shi to Allah madaukakin sarki ya yassare shi akwai abinda malamai suke ce mai maqasidush shari'al amma ma'ana akwai manufofin shari'a waɗanda suka karade duka bangarorin shari'a daga ciki akwai at-taysir akwai kuma maslaha da ta gabata wasu malaman ma a wajen su iya waɗannan ne guda biyu idan ka kalla zaka ga saukin da yake cikin addinin musulunci sauki ne iri shi ne ma'anar min aslihi wa inda aridun tsara ma'ana akwai at-taysirul asli ta yadda ita kanta shari'a tun da farko an sanya ta mai sauki yadda kowa zai iya yi Allah yana cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dorawa rai sai abin da zai iya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum min al-amali ma tufiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu ku dinga yin aiki iya wanda za ku iya saboda wallahi Allah baya kosawa har sai idan ku ne kuka kosa Allah baya kosawa har sai idan ku ne kuka kosa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace tana da wata igiya wacce in ta gaji da sallah sai ta raya ta kanta don ta samu nishaɗi Annabi ya hana ta inna ad-dina yusrun wa lan yushadda hadha-d-din ahadun illa ghalaba addinin musulunci addini ne mai sauki babu wanda zai tsananta a cikin wannan addinin face sai addinin yarin jayin shi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah baya son wahala a gare ku yayi nufin sauki ne wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj Allah bai yi nufin kunci ba a gare ku ina fatan mun gane kaga wannan nassoshi ne waɗanda suke nuna mana saukin shari'a da kuma cewa shari'a mai sauki ce in ka dubi ayyukan ma da suke cikin shari'a zaka ga su ma masu sauki ne yanzu misali idan ka kalli sallah zaka ga gaba ɗaya sallah in ka yi ta a natse bai wuce ta ci maka awa ɗaya ba a cikin awayi 24 da kake da su a yi in an yi sallah ta rasuwa shine a bata minti 10 to kaga salloli biyar gaba ɗaya minti 50 kenan ina fatan mun gane idan ka dauki azumi shi ma zaka ga akwai at-taysirul asli a ciki ta yadda shari'a a cikin watanni 12 wata ɗaya kacal ta wajabta azumi idan ka dauki aikin hajji shi ma zaka ga akwai at-taysirul asli a ciki ta yadda gaba ɗaya aikin hajji a kwana nawa ake yin shi a kwana nawa ake aikin hajji na kwana 5 ko in mutum ya ga dama kuma ya 6 ranar 8 ga wata 9 ga wata 10 ga wata 11 ga wata 12 kaga a kwana 5 ko kamar ta ajiyar ke yau mai kamar ta akara kuma ya yi kwana 6 ina fatan mun gane idan ka dauki zakka ita ma za ka ga tana da sauki kaga yanzu dukiyarka na farko sai ta kai nisabi kan ka fara fitar da zakka wanda nisabin nan yanzu ya fi miliyan 1,200 kuma idan ka tashi ɗaya bisa nawa za ka baya 1:40 ina fatan mun gane 1:40 za ka baya sannan na biyu idan zakkar dabbobi ce kaga sai sun kai guda nawa za ka fara ba da zakka sai sun kai nawa na tumaki guda nawa ne ake fara ba da zakkarsu idan suka kai 40 dayif su kuma a sharufa idan suka kai 30 dayif kaga wannan duk tafsir ne daga shari'a wannan shi ake kira at-taysirul asli ta yadda asalin shari'ar tana cikin ma'hudul ummiyin mana yadda mutane za su iya yinta kamar yadda Imam Shatibi ya faɗa a cikin al-muwafaqat shi sai mala yace wa inda aridin tara haka nan ana yi wa mutum sauki inda aridin tara idan ya zamanto ya samu wani abu da ya bujiro masa akwai abubuwa guda bakwai waɗanda suke bujiro wa mutum waɗanda suke sawa shari'a ke masa sauki abu na farko shine akwai as-safar idan mutum yayi tafiya shari'a tana ƙara mai wani sauki akan sauki na farko kaga idan mutum yayi tafiya an halatta mai ya sha azumi ila ayyamin ukha sannan an halatta masa duk salloli masu raka'a hudu yayi raka'a biyu ina fatan mun gane kaga wannan sauki ne idan mutum yayi rashin lafiya shine sababi na biyu al-marad rashin lafiya yana halatta wa mutum additional sauki ina fatan mun gane kun ga yanzu idan mutum yayi rashin lafiya ba zai iya sallah tsaye ba ya halatta a zauna ko a gefen shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Imran bin Husayn salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb ina fatan mun gane fa in lam tastati fa ala jamb kaga wannan taysir ne aka yi masa ina fatan mun gane abu na uku daga cikin abubuwan da suke jawowa mutum ya samu sauki li aridin tsara kamar yadda malam yayi bayani a nan gurin shine idan mutum yana da naƙasu in mutum yana da naƙasu ana mai sauki kaga yanzu matar da haila ta zo mata za ta bar sallah ko ba za ta rama ba har abada yaron da ya zamanto cewa bai balaga ba shi ma shari'a ba ta wajaba a kan shi ba mahaukaci shi ma babu shari'a a kan shi kaga wannan aribin ne tsara ina fatan mun gane guda nawa muka faɗa na'am guda uku abu na hudu shine al-ikra idan aka takura wa mutum yayi abu idan aka takura wa mutum yayi abu to shi ma wannan abin da aka takura mai yayi shi ma bai da hukunci yanzu idan aka takura wa mutum aka ce in bai zagi Allah ba za a kashe shi ya halatta ya zagi Allah kuma ba matsala ba shi da zunubi shine ma'anar man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan ayat ta sauka ne akan Ammar bin Yasir yazo yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam an takura min na faɗi wani abu akan ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa in adu fa'ud in sun sake nema ma kai Allah ya saukar da wannan ayar saboda haka yanzu wani ya ce in baka ce ka saki matarka ba zan maka bulala ɗari sai ka ce je kina sake ki saki ku amma ba ta saku ba saboda al-ikrahu yusbitu athara tasarruf qawlan kana aw fi'lan in dai ya cika sharuɗan ikrar din saboda ba kowace takurawa bace kamar yadda zamu bayani nan gaba ake kiranta takurawa ina fatan mun gane dole ne sai ya zamanto abinda za aka ce za a yi maka ba za ka iya shanye shi ba yanzu wani ya ce in baka zagi Allah ba zan magulala 20 ba za ka zagi Allah ba saboda in an magulala 20 koda kai kuka an ka share hawayenka za ka ci gaba da rayuwa ina fatan mun gane sannan daga cikin shurutul ikrar ya zamanto abin da yace zai maka yanzu ne amma idan yace in baka zagi Allah ba zan zane ka ko zan kashe ka baɗi ba za ka zagi Allah ba ina fatan mun gane sannan na uku daga cikin shurutul ikrar ya zamanto an yarriba ala zannika iqa'ul fi'l ya zamanto yaron jaya satanka cewa lallai abin da ya faɗa din nan zai maka idan bai rinjaya a zatanka ba shi ma ba za ka yi ba ina fatan mun gane abu na biyar shine annisyan in mutum yayi mantuwa ita ma mantuwa Allah yana yi wa mutum sauki saboda haka yanzu mutum bai sani ba wani ya kawo kalban giya ɗakin sa shi kuma ya tashi yana neman ruwa sai da ya kurba uku ya shanye sannan ya ji ashe giya ce to ba shi bai aikata haram ba saboda mantuwa ce kuma bai sani ba haka nan mutumin da ya manta yanzu muna zaune din nan sai wani ya tuna ashe bai yi asuba ba to Allah ba zai kama shi da wannan ba saboda man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna zalika waqtuha wannan shine lokacin da annabi ya karanta waqimis salata wa aqimis salata li dhikri ina fatan kun gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waqimis salata li dhikri saboda haka ita mantuwa in dai haramun ne kamanta ka aikata to baka da matsala amma idan abu ne na umarni kamanta baka aikata ba to dole ka dawo ka aikata saboda al-nisyanu la yaj'alu al-matruka min al-fi'li maf'ula ina fata mun gane sababi na shida shine al-jahl idan mutun yayi jahilci ya sanya shi idan mutun yana da jahilci dan ma shari'a tana mai sauki saboda haka in yayi wata bankaurar Allah madaukakin sarki zai iya daga masa kafa ina fata mun gane dan haka mutumin da ya furta kalmar kafirci bai san da saboda jahili ne bai san cewa tana kaiwa zuwa ga kafirci ba bai kafirta ba daga cikin dalilai akan haka shine hadisin mutumin nan da yace da yaransa idan na mutu ku kona ni idan kuka kona ni ku duba ranar da ake tsananin iska sai ku sheke ina cikin ruwa saboda idan Allah ya same ni ba zai bar ni ba me yayi wannan mutumin na'am amin ta ina ya zama kafiri me aikin da ya zama kafiri na'am yayi me ba wannan ba a cikin nau'ukan kafirci wanne yayi a ciki a kona mutum har ba kafirci ba ne zirbi me ya yi a nan gurin me ya kore wa Allah na'am me ya kore wa Allah ya kore wa Allah kudura ya kore wa Allah kudura kaga kuma al-kudura tana daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke lazima waɗanda suke basir tana daga cikin sifatin zatiyya waɗanda suke latan fukku anillahi ta'ala to amma kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka tattara da Allah ya tattara ya tattara shi ya tsayar da shi sai ya tambaye shi ya ce me yasa kai haka sai ce na yi haka ne saboda jin tsoronka sai Allah ya gafarta masa daga cikin dalilai da suke nuna cewa idan mutum yayi abu saboda jahilci mutukar jahilcin ba sakaci yayi ba kamar yadda zai zo nan gaba shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani na mutumin da ya rasa raƙumin shi kuma a tare da raƙumin nan nashi akwai abincin shi da komai shi kuma gashi a tsakiyar daji ba shi da inda zai samu abinci saboda haka yana kishin gida bayan ya yanke kauna gaba ɗaya da cin abinci sai ya ga raƙumin sai ya ce me Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kaga yanzu wannan ai kafirci ne shi ma to amma da yake ya faɗa ne saboda baya cikin hayyacin sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhta'a min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki ya sa shi ya yi kuskure ina fatan mun gane haka nan hadisin musi'u salah kaga mutumin nan da yazo yayi sallah gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace masa irsi fa salli fa innaka lam tusalli kaje kai sallah saboda kai ba kai sallah ba mutumin nan yaje yayi sallah daga ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kai irji fa salli fa innaka lam tusalli daga baya mutumin nan yace ya rasulullah ni fa in ban da wannan sallah ba wata sallah da na iya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa to tunda haka ne ga yadda ya kamata kai sallah mahallu shahid na at-taysir al-arif a cikin hadisin shine annabi sallallahu alaihi wa sallam bai umarce shi ya rama sallolin baya ba layi haka da daga yanzu ga yadda ya kamata ke sallah amma magana sallolin baya ga yadda ga magana sallolin baya ba ce ya sake ba ina fatan mun fahimta guda nawa muka faɗa guda shida na bakwai shine al-usru umumul balwa al-usru umumul balwa ma'ana al-usru umumul balwa shine duk abin da yake da wahala duk abin da zai yi wahala a tabbatar da shi to shari'a ta kan daga kafa a kan shi yanzu shari'a ta daga kafa game da wannan shari'a ta daga kafa game da najasa wacce take yan kadan saboda mutum ya samu ijtirazi daga najasa yana mai wahala sosai saboda haka sai shari'a ta daga kafa cewa din najasar da take yan kadan wasu malaman suka ce bata wuce dirhamin na mai bagali din albadari kamar ya girman ta yake kamar jiran kun san daga ina aka samu wannan a ina aka samu cewa din najasar ta bata wuce dirhami ba dirhamin albagari ba matsala daga ina aka samu ta a ina aka samu wannan a shari'a duk wanda ya cinka zan bayar zan bai kyautar littafi a ina aka samu asalin wannan cewa din najasar da bata wuce girman dirhamin albadari ba matsala daga ina me dalili akan wannan magana duk wanda ya faɗa littafi to bismillah wannan ijtihadin naka na fahimta me alaƙar da izama alza balagal ma kullu shay'in muna magana akan najasa kana magana akan ruwa banda ijtihadi wanda ba bai cika sharuɗa ba to shi me dalili a kan jinin ba dai ba su kwashi littafin nan naka an samu wannan ne shi ne kiyasi a kan dubura ɗan adam saboda yanzu idan mutum zai al-istijmar idan zai istijmar zai yi tsarkin goge ne ba haya kaga najasar ba za ta gogudu ka ba za ta gogudu ka ba saboda haka ba za ta gogudu ka ba amma kuma shari'a ce afuwa saboda duk sanda kai tsarkin ba haya da dutse akwai abin da zai rau so shi wannan dirhamul bagli din girman su kusan girman su ɗaya da dubura ɗan adam so daga nan aka samu wannan dalilin wannan shine dalilin da malamai suka samu na cewa din najasar da bata wuce wannan fadin dirhami ba to wannan najasar ma'fuwan anhali saboda shari'a ta yi afuwa daga ba haya a dubura ɗan adam duk da bai gama goguwa ba amma an yi afuwa a kan shi ina fatan mun gane wannan su ne asbabun taysir guda bakwai akwai kuma anwa'u taysir wanda shari'a ta yi wa 'yan adam wanda su ma sun kai guda bakwai at-takhfif din da shari'a take yi wa mutane sun kai kusan guda bakwai akwai takhfifu at-taqdim mana wani lokacin za a yi maka afuwa a gabato maka da ibada kafin lokacin ka kamar yanzu misali a Arafa kaga mutum zai jawo la'asar yayi ta a lokacin azhar saboda ya samu damar da zai yi ibadoji akwai kuma takhfifu ta'khir ta inda za ka jinkirta wata ibada ka yi ta tare da wata kaga yanzu misali idan ka zo kamar misali matafiyi zai iya barin azhar ya yi ta tare da asar ko ya bar magariba ya yi ta a lokacin isha kaga wannan sunansa tafifu ta'khir akwai abin da suke ce masa tafifu ibda ta yadda idan ba za ka iya wata ibada ba za a canza ma da wata. Kamar yanzu wanda ba zai iya alwala ba, ya halatta a gare shi ya yi taimama. Akwai abin da suke ce masa tahfifu taghyir, shi ne a canza ma yanayin ibada. Hafizu ala salawati wassalati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Amma kuma mutum yana yaƙi fa in khiftum farijalan aw rukbana, kana tsara kana Allahu akbar, kana niyya cewa ga ka a ruku'u, kana niyya cewa ga ka a sujjada. Ina fatan mun gane wannan shi ake kira takhfifu taghyir. Akwai abin da ake kira at-takhfifu bit-tarakkus. At-takhfifu bit-tarakkus shi kuma shine a halatta maka wani abu wanda ya zamanto ya harafta a gare ka. Kamar yanzu misali mutumin da yake cikin larura ya halatta a gare shi ya ci mushe, wani abu ya makale maka, numfashinka yana kokarin ya toshe, ga wata kwalbakiya a kusa da kai, ya halatta kai makwalwa ɗaya biyu yadda zai wuce. Amma idan zai wuce a makwalwa biyu, in kai makwalwa uku ka sha haramu, shine faman tsura ghaira baqin wala adin fala yithma alayhi. So idan ka zama adin zai zama akwai zunubi. Ina fatan mun gane. Shi yasa malai yake cewa nan fajlib li taythirin bi kulli dhi shaqq, ka jawo sauki ga duk abin da yake da wahala. Falaysa fitini falaysa fitinil hanif min shaqq, babu wahala a cikin addini wanda yake a mai sauki, shine halala addini Annabi Ibrahim. Na'am.
وما استطعت فمن المأمول واجتنب الكل من المحذور. والشرع لا يلزم قبل العلم دليله الفهم يسيء الفهم.
لكن
إذا خطط في التعلم فذا محل نفر فلتعلم.
ماذا يجي وما استطعت فمن المأمول؟ أبن ذاك هي to ka aikata daga cikin abin da aka yi umarni. Amma wastanibul kull min al mahzuri, amma duk abin da shari'a ta hana to ya waje ma gare ka ka bar shi duka. Abin da shari'a ce umarni da shi ka zo da shi gurgurdan ki, yawa kaga idan goshin ka rabi ya kone sai kai sujjada da rabin goshi, saboda iya abin da zaka iya yi kenan. Ina fatan mun gane. Yawwa, ka shiga jirgin sama ba za a sauko ba har zuwa lokacin sallah ya fita. Kaga idan za ka yi ruku da sujjada za ka yi nuni ne. Ina fatan mun gane. Kaga mastata minal ma'mur kenan. Amma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta to ya wajaba shi kuma ka bar shi gaba daya. Ina fatan mun gane. Na'am. Malam ya ce wasyarru la yalzamu qabla al-ilmi, duk kwa kyarar da kai kafin ka samu ilimi to ba ka da matsala. Yace daliluhu fi'lul musii fahami, dalili akan haka shine hadisin musii sala. Hadisin musii sala yana nuna cewa duk kuskuren da mutum yayi in dai kafin ya samu ilimi ne to babu matsala. Yace amma lakin idza farata at-ta'allumi kaza mahallu nazarin falta'alani, amma idan mutum ya zamanto cewa yayi sakaci wajen koyan ilimin to wannan abu ne wanda dole sai an yi nazari an duba irin sakacin da yayi, saboda sakacin ko zai halatta masa ko ba zai halatta masa ba. Ina fatan mun gane. Saboda haka in mutum sakaci yayi bai koyi ilimin ba to Allah subhanahu wataala zai kama shi. Amma in dai bai samu dama ba ne to kaga ba yadda za a yi shi. Akwai wani ɗalibi da aka ɗauke shi daga a Madina karatu daga Kenya, muka haɗu da shi muka yi ta labari da shi, yake gaya mana ai shi sabon musulunta ne da sauransu kaza da kaza. Da muke labari da shi sai yake ce mana idan zai koma gida zai biya ta Misra ya ga Fir'auna saboda ya ƙara tabbatarwa akwai Allah. Wannan dalili ne ba Madina yake karatu. Wallahi malam sai da muka yi dariya sosai, sannan muka zo muka yi masa gyara. Ya musulunta har ya je Madina, amma wai sai ya je ya ga Fir'auna a Misra gawar Fir'auna a Misra sannan zai kara tabbatarwa akwai Allah. So kaga yanzu idan musulmi ne cikakke ya faɗi wannan zai zamanto abin ya girma. To amma din da shi ba musulmi bane daga baya musulunta sai so kaga abin da sauki a wajen shi. Ina fara fatan mun gane.
Wa kullu mamnu'in falidarura yudahu wal makruhu inda alhaja lakinna ma hurrima lizari'a yajuzu lilhajati kal ariya.
Na'am, wannan yana daga cikin ka'idoji waɗanda suke da muhimmancin gaske waɗanda ya kamata mu san su, cewa duk abin da ya zamanto haramun ne to baya halatta aikata shi an samu larura. Ina fatan mun gane shine ma'anar wa kullu mamnu'un falil zarura, duk abin da yake Allah ya haramta shi to haramun ne aikata shi an samu larura. Saboda kaga Allah ya haramta cin mushi ko harimat alaikumul maytatu, ko saboda haka haramun ne cin mushi. Dan haka baya halatta mutum ya ci mushi sai in ya shiga larura. In aka ce larura a wajen malaman usul ana nufin ma yu'addi ila al-halaki aw shibi, shine duk abin da yake kaiwa zuwa ga halaka ko fatan kucin halaka, wannan shi ake kira larura. Ma yu'addi ila al-halaki aw shibi, duk abin da yake kaiwa zuwa ga halaka ko kuma halakan ne kanshi. Ina fatan mun gane, sai saka ga Allah ya ce fa man yusra fi makmasati ghayra mutajanibin li ithmi, haka ya fada a suratul maida. Dan haka bai halatta mutum ya sha giya ba sai in ya shiga larura zai mutu, bai halatta ya ci mushe ba sai in ya shiga larura zai mutu, sai ya ce wal makruhu indal haja. Amma duk abin da yake makruhi ne to shi kuma idan aka samu bukata tana halattawa a aikata. Daga cikin misalan wannan shine waje, kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana waje ko iyakum walil kifat, yace fa inna ma huwa ikhtilasun yaftalisuhu shaytanu min salati ahadikum. To amma in aka samu bukata ya halatta, saboda shi waiyan makruhi ne dama ba haramun bane. Sai sa kun ga a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yi tafiya sai ya zamanto cewa sayyidina Abubakar ya ja mutane sallah, sai ya zamanto da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya tsaya a sau, mutane suka dinga tafi. Saboda haka sayyidina Abubakar ya ji tafi yawa nan da nan, sai ya waigo sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya jawo baya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga. Saboda haka sai yake cewa ma kana li Ali ibn Abi Quhafa an yata kaddama bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Mahallin shahid a cikin hadisi shine kaga sayyidina Abubakar yayi waiki a sallah, to amma waiyan bai bata masa sallah ba. Me yasa? Saboda bukata ce ta sa aka yi waiyan, kuma dama hana waiyan makruhi ne ba haramun ba. Ina ganin mun fahimta, ina fatan mun gane. Na'am, saboda haka shine wal makruhu indal haja. Malam yake cewa lakinna ma hurrima lizari'ati yajuzu lil hajati kal ariya, wannan ita ma ka'ida ce daga cikin qawa'idul fiqhiyya. Ma hurrima tahrimal maqasid yajuzu indal durur, wa ma hurrima tahrimal wasa'il yajuzu indal haja. Abinda wannan ka'idar take nufi, juz'in ka'idar farko mun yi bayanin sa, amma juz'in ka'idar na biyu abinda yake nufi shine duk abinda an haramta shi ne saboda yana kaiwa zuwa ga wani abu to ya halatta idan aka samu bukata. Amma duk abinda an haramta shi ne a karan kanshi to baya halatta sai an samu larura. So akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta abin ne saboda yana kaiwa zuwa ga wani abu, amma ba wai a karan kanshi ba. Daga cikin misalan wannan shine akwai al'ariya. Al'ariya me ake kira araya? Ne bai'ul araya, waye sani abu kihu. menene araya, me araya? Menene araya? Me ake kira da baiwul araya? Na baiwul rukab bitam mana ka bada danyen dabino kai kuma a baka busashi. Kaga wannan asalin sa iya shine araya wannan shikenan araya to me baiwul muzabana? Me baiwul muzabana to? E me bai'ul muzabana? Kace bai'ul araya shine bai'ul rukab bitam, to mawa huwa bai'ul muzabana? Bai'ul rukab bil yabis. To me al yabis na shine atam aida aida abu ɗaya ne. Al muzabana shine bai'ul rukab bitam, wannan shine al muzabana. Shi kuma bai'ul araya shine bai'ur rukab bitamri fi hududi khamsati awsuqin aw ma dunahu. Ina fatan mun gane. In ya wuce awsuqi biyar sunan sa bai'u almuzabana. In yana tsakanin awsuqi biyar zuwa kasa shi ake kira bai'ul araya. So asalin cinikin shine bai'ul muzabana, dan haka shari'a ta hana shi. Menene dalilin da yasa shari'a ta hana bai'ur rukab bitam? Saboda ka'idar al-jiharu bitasawi kal ilmi bitafawul. Mana saboda babu tabbacin idan wannan dabinan danye ya gushe zai yi daidai da wancan. Saboda kaga ba tahrimul maqasid bane, tahrimul wasa'il. Saboda zai iya kaiwa zuwa gani. In ya zama bai daidai da shi ba, ya zama me? Ya zama me? Ya zama riba. Saboda haka an haramta bai'ul muzabana ne, saboda bai'ul muzabana yana kaiwa zuwa ga riba. Kaga tahrimul wasa'il. Dan haka shi yasa in akwai bukata sai aka halatta ayi bai'ul muzabana din in bai wuce awsuqi biyar ko kasa da awsuqi biyar ba. Bai'ul araya shi ma bai'ul muzabana ne. Kawai dai in yana awsuqi biyar ko kasa da awsuqi biyar shi ake kira bai'ul araya. Amma duk abu ɗaya ne. To saboda dama an haram bai'ul muzabana din ne li'annahu yu'addi ila riba. To shi yasa idan akwai haja sai a halatta shi a iya abin da yake na bukata ne. Tunda duk wanda ya san saboda wasu kibiyar ya wuce bukata. Ina fatan mun gane. Haka nan yanzu kallon mace. Kallon mace haramun ne ko? Ko ba haramun bane? Yawwa haramun ne. To amma kuma kallon mace an haramta shi ne tahrimul wasa'il. Ba tahrimul maqasid ba. Saboda me? Saboda in ka kalli mace idan kai sha'awarta wannan zai jawo kai tunanin yadda za ku haɗu. Kamar yadda Ibn Abdul Qawi yake cewa a cikin manzumarsa, wa tarful fata ya sahira idu farji. Yace a kallo manzo ne na farji. So in mutum ya kalli mace ta burge sai gaban shi ya tashi. To dan haka tunda tahrimul wasa'il ne shi yasa aka halatta indal haja. Dan haka yanzu in kana neman aure ya halatta ka je ka kalle ta. Idan kana neman aure budurwar da zaka aura tana nan ajnabiya ko mahara maka ce? Tana nan ajnabiya, amma kuma an halatta maka ne ka kalle ta lil haja. Ina fatan mun gane. Wannan ka'ida ce mai muhimmancin gaske. Insha Allah ta'ala za mu tsaya a daidai nan sai a darasi na gaba sai mu ci gaba. Rago abin da ya rage za mu ba da dama inda akwai mai tambaya. Wanda bai yi baɗa su zan fifita shi. Bismillah ga wani nan. Kai ka yi ɗansu. Ok, to bismillah ba wanda ya fara. A ga shi na bayan shi. Wa alaikum salam.
Ya,
idan wanda ba musulmi ba ya gina masallaci, in dai kudin halal ne, me zai hana ba za a yi sallah a ciki ba, in kudin halal ne. Ma dai kudin haram ne shikenan, amma dai abu guda ɗaya wanda ya kamata mutane kuma su fahimta shi ne, duk mutumin da aka san yana harka a harkokinsa akwai halal akwai haram, to in ya baka kuɗi kakka bincika, in dai ba ka tabbatar daga haramun din ya ɗauko ya baka ba. Ina fatan mun fahimta. Wannan shi ne bayani na a taƙaice. Ainihin su ɗin ita ce ta cuta, shi ya sa kaga annaba cikin ƙarshen hadisi cewa ja'un nasa yarzuqu ba'dahum ba'dan, kuban mutane Allah ya azurta sashinsu ta hanyar sashi. So dai shi tara haramun ne, kuma duk wanda ya fita ai yana neman sauki ne, in ba neman sauki yake ba ai ba zai fita ba. Yawa, amma dai zahirin hadisin yana magana akan wanda zai sauya siya. Idan mutum in ya fita siya zai yi amfani da shi, a zahiri ba zai shiga cikin hadisin ba, in ba ya cuci waɗancan ya siya da ƙasa da kuɗin da ake siyarwa a kasuwa ba. Saboda illoli biyu ne suka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana talaffin rukba. Illar farko shi ne kar a cuci waɗancan a siya da ƙasa da kuɗin da ake siyarwa a kasuwa. Illa ta biyu kuma shi ne su waɗanda suke cikin kasuwa ba su san a nawa aka siyar ba, za a iya musu ƙari sama da abin da ya kamata. Ina fatan mun gane. Ga wani nan fa ya riga. Ba wannan. A wannan ne. Eh mana inde ya wuce auski biyar haramun ne sunan sabai ulmuzabana. Saboda ai in ka sa wankeji in ya bushe ai baka san nawa zai kasance ba, shine dalili. Saboda yana kaiwa zuwa riba, shi yasa nace maka an haramta ne a ƙarƙashin wacce ka'ida? Wa yake tuna ka'ida? Al-jahl bit-tasawi kal-ilm bit-tafawul. Na'am.
Assalamu
alaikum. Assalamu
alaikum. Bayani ta hadu bace cikin ya hana sai da makamai.
A zamanin fitina. Me zai shaɗar? Kaji? Zai shaɗar ya ce me? Abu mai wahala. Ga wani ban Allah can a baya. Na.
Assalamu alaikum. Kuma Allah ya saka da kai.
Amin.
Wannan ya yi bayani cewa idan mutum na ma'ani tsara abu da siya ba, wani misali ba maka da sa'abu, auka maka da. Wannan ya yi bayani idan lokacin sanar ya wuce su, misali a ce sanar magariba ne da siya, wani isa da ya fi.
Ko da ya wuce sai ya yi magarba, ya yi isha, ya yi asuba, ya yi azahar ɗin yau. Saboda ya ƙa'ida inda take shi ne, in dai kana wata sallar ka tuna wacce take bayanta, musamman idan sallolin ba su da yawa, to wacce kake ciki ko in ma ka gama ta ta ɓaci, So yanzu wanda yake yanzu yana zaune yace na bai yi magarba ba, to sai yayi magarba yazo ya isha yazo yayi asbaya kuma ya za. Na'am. Yau kai ne na karshe. Na'am. Bade a san gaskiya aiki mai yawa a sallah. Yawa shi ma makaruhi ne, in yi yawa kuma zai aiki mai yawa yana bata sallah, amma dan kadan ne makaruhi ne. Inda sauri maza ya mika ba matsala, tunda kamar yadda Bukhari ya rawaito, akwai inda Sayyidina Ali ya taba zuwa ya bude kofa, yana sallah ya bude kofa ya je ya ci gaba da sallar shi. So in dai aiki dan kadan ne ba shi da matsala. Insha Allah ta'ala za mu dakata da wannan darasi a daidai nan gurin. In Allah subhanahu wataala ya kaddara, za mu ci gaba a darasi na gaba. Kafin wannan lokacin ne yake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.